Daga muryar Amurka a Washington DC. Masauraro barkanmu da warhaka, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM, da ma shafin mu na Facebook Live a yanzu haka, ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji, Safinatu Sada Sudangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Alhamis 9 ga watan Fabrairu shekarar 2017, zamu magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis, musamman ma yau da wani rahoton USAID ya labarta mana yawan mutuwar yara.
Inda rahoton na hukumar ta Amurka mai tallafa wa kasashe masu tasowa ya nuna cewa kimanin yara 24,000 ne ke mutuwa duk shekara a Najeriya sakamakon cutar gudawa.
Hanyar farko da za a bi wajen magance wannan zazzabi mai halaka kananan yara, wato pneumonia, ita ce malaman lafiya da gwamnatoci da kuma kafafen watsa labarai su dukufa wajen wayar wa iyayen yara kai lungu da sako.
Sai Sa'ida Sa'idu Daura yace yau da gobe a kullum shirin ku sabo ne, kuma kuna yin shiri tamkar kuna ganin abin da ke ciwo talakawa tuwo a ƙwarya. Ya zama wajibi mu tashi tsaye mu hada kai don yakar wannan cututtukan ta hangar tsaftace magudanar ruwanmu da sauran muhallanmu.
To za mu tattauna kai tsaye ta waya tare da likitar yara Dr. Hafsatu Rufai Ahmad don jin abin da ke haddasa wa kananan yara cututtuka irin waɗannan har suke hallaka su.
Sannan kuma amsoshinku da kuka aiko mana akan tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter na nan tafi.
To tambayar da muka muku a shafin na Facebook da Twitter ita ce, zazzabin cizon sauro mai zafi, zazzabin cizon sauro da makamantan irin cututtukan da ke hallaka yara irin su pneumonia ko kuma gudawa da amai, shin yaya zamu yi mu taru don taimakawa junanmu wajen magance waɗannan cututtuka?
Sakon farko daga Zahiruddin Umar Abdullahi Bichi yace salam yau da gobe, neman shawarwarin likitoci da kuma zuwa asibiti da zarar an ga alama ko an kamu daga ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka dake addabar kananan yara, da fatan iyaye za su kula sosai da lafiyar yaransu.
Sai Ahmad Magaji Adamu Karkarku yace assalamu alaikum yau da gobe, hanyar farko da za a bi wajen magance wannan zazzabi mai halaka kananan yara, wato pneumonia, ita ce malaman lafiya da gwamnatoci da kuma kafafen watsa labarai su dukufa wajen wayar wa iyayen yara kai lungu da sako.
Sai Sa'ida Sa'idu Daura yace yau da gobe a kullum shirin ku sabo ne, kuma kuna yin shiri tamkar kuna ganin abin da ke ciwo talakawa tuwo a ƙwarya. Ya zama wajibi mu tashi tsaye mu hada kai don yakar wannan cututtukan ta hangar tsaftace magudanar ruwanmu da sauran muhallanmu, wanda rashin tsaftan wannan wurare yana taimakawa wajen yaduwar waɗannan cututtuka. Da fatan su ma mahukunta za su tashi tsaye don yin feshi a magudanar ruwa da sauran wurare, don haƙi ne da ya rataya a wuyansu.
Sai Baguda Haruna yace yau da gobe ikon Allah, gaskiyar magana al'umma su dinga kula da tsaftar gidajensu da gurin kwana da kula da abinci da ruwan sha da sauransu, shine zai rage wasu cututtuka da suke damun kananan yara da ma iyayensu baki daya. Kuma lalle ne mutane su kauda kiyuya a cikin zuciyarsu wajen share-sharen guraren kwana da ko ina a cikin gidajensu, shi ma zai taimaka wa rayuwar kowa a wannan zamani.
Sai Abdulsalam Abdullahi Dambam yace salam yau da gobe, mafita shine da zarar kaga yara sun kamu sai ka gaggauta zuwa asibiti mafi kusa. Mafi akasarin abin da ya kara jawo irin waɗannan cututtuka su tsananta da rashin garzayawa asibiti da wuri ne. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya kawo mana ƙarshen irin waɗannan masifu da muke fama da su a tashi lafiya.
Sai Shehu Adamu Rajau yace rigakafi yafi magani, saboda haka zamu iya taimakawa wajen yaki da waɗannan cututtuka idan muka kasance masu kiyayewa ta hanyar tsafta, zama nesa da kwata, kwana cikin gidan sauro, gujewa shiga sanyi da dai sauran hanyoyi da dama, domin Ubangiji bai saukar da cuta ba sai da ya saukar da magani. Ya Ubangiji Allah ka azurta mu da lafiya, kai mana katangar karfi da cututtuka.
Sai baba gana Ibrahim Zangon Daura ya ce da farko dole sai mun cire kiwuya wajen ziyartar likitoci da bin shawarwarin su, sannan ya kamata mu rika kula da tsaftar jikinmu, muhallinmu da magarinmu baki daya. Haka kuma mu rika kauda duk waɗansu kayayyaki da tsummana da kwashe kwata ko wani ruwa da ke tare a waje guda. Bayan mun tsaftace ko ina kuma sai a rika kwana a sange, wato mosquito net. Gwamnati kuma ta samar da isasshen maguna da allurai tare da ƙwararrun likitoci, tare da bude cibiyoyin kula da lafiya a Lungu da Sa a kasar nan.
Sai Bilyamini Mu'azu ƴan mama yace yau da gobe babu shakka waɗannan cututtuka da kuka zayyana suna yi ma ƙananan yara kisan mummuke, kuma ya kamata iyaye su daina barin yaran su suna wasa da ruwa don kauce ma kamuwa da cutar ta pneumonia. A bangaren malaria kuma ya kamata a kiyaye tara shara a cikin gidaje ko akan layuka. Haka nan a lokacin damina kuma a rika kawar da ciyayi da sauran da sauro kan iya buya a ciki. A lazumci amfani da ragar sauro, sannan kuma gwamnati ita ma ta bayar da nata tallafin ga wanda suka kamu da waɗannan cututtuka. Da ƙarshe ina addu'ar Allah ya kare mu.
Sai Salim Muhammad Sale Damari yace yau da gobe hakika ya zama wajibi mu kula da muhallinmu, ta share magudanan ruwa da share ciyawu da tsaftace abincin mu uwa uba. Gwamnati kuma ta kawo magunguna, ɗakin karban magani da amfani da gidan sauro da dai wasu hanyoyi da ya dace, Allah ya kyauta.
Sai Fatima Musa Wada tace assalamu yau da gobe. A gaskiya ya kamata mu al'ummar Najeriya da Niger da Kamaru da Chadi mu tashi tsaye wajen bin shawarwarin likitoci don kaucewa irin waɗannan cututtuka masu saurin halaka ƙananan yara. Idan kunne ya ji to jiki ya tsira, tashi lafiya yau da gobe.
Sai Aminu Kano mai da garkuwa ce salamu yau da gobe. Waɗannan cututtuka da kawai faɗo tabbas suna yawan kama bil'adama, nemo hanyar magance su sai an yi da gaske. Ina kira ga shugabanni da likitoci su yi haɗin gwiwa don nemo mana mafitar daga waɗannan cututtuka, domin su ne waɗanda za a kama hannu da su don magance cututtukan. Daga mai sauraron ku a koda yaushe.
Sai Zainab Musa mai Adua ta ce yara manyan gobe, iyayen gobe, shugabannin gobe, lalle ya zama dole a kula da lafiyarsu da rayuwarsu ta hanyar kare sai duk wata cuta mai barazana ga rayuwarsu. Ya kamata iyaye da su kula da abin da yaran su ke ci da sha da kuma wurin zaman su ta hanyar tsaftacewa. Ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai Tanimu Inuwa Zangon Buji yace salamu yau da gobe. Tabbas hanyoyin da ya kamata a bi wajen magance irin waɗannan cututtuka kuwa su ne: abu na farko, ya kamata iyaye su dinga kai yaran su asibiti akai-akai ana duba lafiyar su. Abu na biyu kuwa, ya kamata gwamnati ta tsananta yin rigakafi ga ƙananan yara, domin kuwa aida ana ce rigakafi yafi magani. Abu na uku, da zarar iyaye sun ga alamun bulluwar wannan cututtukan to sai a garzaya asibiti. Waɗannan hanyoyin su ne za a bi wajen kawar da waɗannan cututtukan. Yau da gobe, ku tashi lafiya.
Sai Shehu Sabo Gashuwa yace ina muku fatan alheri yau da gobe. Yadda za mu magance waɗannan cututtuka shine faɗakar da al'umma ta hanyoyi daban-daban na zamani da na gargajiya, kamar a makarantu da jaridu, gidajen rediyo, hanyoyin sadarwa kamar su Facebook, WhatsApp da dai sauransu.
To sai mu leƙa shafinmu na Twitter. @Sana Aliyu Turaki yace salamu yau da gobe. A gani na ta hanya da ya dace kawai za mu magance wannan ita ce zuwa asibiti da zaran mun ga canji dangane da yaranmu.
Sai @M Garin Rijiya yace mataki kawai shine mu dinga tsaftace muhallinmu tare da tsaftace jikinmu. In dai an kiyaye wannan to tabbas za a samu sauki.
Sai daga ƙarshe @Mahmud Kaura 01 yace duk wani abu da za mu yi matukar dai ba mu tsaftace muhallinmu ba yanda ya kamata to abu ne mai wuya mu kubuta daga waɗannan cututtuka. To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni. To yanzu muna tare kai tsaye ta waya da likitar yara Dr. Hafsatu Rufai Ahmed.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Barka da warhaka dakta.
Barka da shigowa.
Muna lafiya.
Lafiya ya gida ya dawainiya kuma.
Alhamdulillah ya ayyuka.
Lafiya lo ya duba yara.
Alhamdulillah.
To gashi kamar yanda muka faro a cikin shirin, kin ji cewa wani rahoto na hukumar da take tallafa ma mutanen kasashen da suke tasowa na ta USAID ta nuna cewa akalla yara 224,240 suke mutuwa duk shekara a Najeriya sakamakon ciwon da ke da nasaba da gudawa. Shin menene yake haddasa mu yara da farko cututtuka ne masu kashe su, wa'inda cututtuka ne da farko mu san su?
Eto cututtuka masu kisan yara, ana maganan cutar pneumonia, baya da cutar pneumonia akwai shi wannan cutar zawo da amai ko gudawa a yara. Wato sai kuma sauran cututtuka irin su kyanda, bakon dauro kenan. Irin su sankarau, to duka cututtuka ne masu kisa. Irin su tarin lala, saboda irin su tarin fuka, cututtuka ne masu kisa. To yawanci kuma zaka ga akwai kamar shi cutar yunwa din nan, malnutrition. Zaka ga yawanci yara suna kan wasu suna borderline, kamar suna tsakiyar za su iya fadawa cikin malnutrition. Zaka ga inda akwai wannan ba za malnutrition wanda yawancin yaran mu suna da shi. To da sakan samu ciwon kadan na zawo da amai ko gudawa ko kuma kyanda ko kuma shi tarin lala din nan, to sai ka ga yawan zawo din yayi musu yawa.
To wato
da zawo din da kuma tsananin tsananta shi suka ga ya karu.
Wato sukan samu fadawa ciki saboda dama can suna sun tsaya akan iyaka ta shiga garin yunwa kenan.
Haka ne akan iyaka.
To likita, kin ji wannan sabon rahoto da ya nuna yara 240 fa da yawa a shekara. Shin kuna samun irin waɗannan rahotannin ko ko ku da kuke ake consulting ɗinku, ana ake tuntubar ku game da yara ko kuma kuke duba yara, duka kuna samun irin waɗannan matsaloli da ake faɗa?
Eh, to cutar gudawa a yara kusan shi ne na kullum. Kusan kullum ka zo asibiti ɗakin yara za ka suke wannan abai da gudawa din. Za wato ba wai shaci faɗi ba ne. Tabbas haka ɗin ne. Za ka gan su ga sunan amai da zawo, amai da zawo, amai da zawo, musamman yara 'yan ƙasa da shekara 5. A cikin 'yan ƙasa da shekara 5 ɗin ma musamman yara waɗanda ba su cika shekara ba. Zuwa 'yan shekara 2. To za ka ga sun kamu da waɗannan cututtuka shi zawo da amai ɗin. To yawanci abubuwan da kan jawo haka ɗin shi ne za ka ga in ba abinci wadatacce kuma wanda ya kamata. To kaga yaro wanda bai shekara ba, me abinci wadatacce wanda ya kamata a wurin shi shi ne nono. So rashin wannan shayar da nono ɗin yadda ya kamata a yaro ɗan ƙasa da shekara ɗaya, nan da nan za ka ga yana yawan kamuwa da cutar amai da zawo. Shi yasa mukan ce uwa ta shayar da jaririnta nono zalla har ya kai wata 6. To wannan mataki ne na kariya tabbas daga shi zawo da kuma cutar pneumonia. Saboda shi nono yana da sinadarai masu kariyar jiki da yawa a cikin shi. Wato in yaro ya samu wannan nono zalla, kaga ya samu kamar shi ma rigakafi ne na farko. Da yaro zai samu ba wai an bashi allura ba, amma wannan nono shi ne rigakafin farko da zai samu. Da kuma za ka ga yawanci inda aka fara ba jariri wani abu kuma ba nonon ba, ai kaga ruwa ne za a bada, ko kuma a ce kamu ko kunu, ko kuma a ce an dama madara da ruwa za a dama ta. To yawanci za ka ga ruwan nan da ake amfani da shi gurɓatacce ne. Ba ruwa ne wanda yake mai tsafta, wanda yake ba ƙwayoyin cuta a cikin shi ba. To daga an zara an fara ba jariri wani abu in ba nonon nan ba, to za ka ga gurɓataccen ruwan da ake amfani da shi wurin bashi, to ka ga direct kenan an ɗauko ƙwayoyin cuta an sa mai. Ka ga kenan zawo zai tashi da wannan zawo ɗin.
Wasu sai su ce ai kila to aka ba yaro abinci ai zai yi ƙarfi, kila zai gina jikinsa fiye da kila ko nono, kila shi isa suke ba su muke tunani haka ne? Tunaninsu na kai da sauransu.
A kimiyyance nonon nan shi ne gaba har yaro ya kai wata 6 ɗin nan, saboda idan ya kai wata 6 ɗin nan daga wata 4 zuwa 5 zuwa 6 shi ne za ka ga sauran abubuwan da ya kamata nashi a ce sun jinu da za su iya ɗaukar abinci. Lokacin nan ne a kimiyyance ake ganin cewa kamar hanjin shi da kuma sinadaran da suke taimakawa wurin narkar da abinci sun yi ƙwari da za su iya ɗaukar abinci wanda ba nono ba. To daga lokacin da aka haife shi ɗin nan har zuwa wata 4, wata 5, wata 6, nono shi straight kawai za ka ga an nike shi, saboda yanayin sinadaran da yake tare da su na nike abinci da sauransu ba ya da matsala da nono. To da zarar kuma aka zo aka bashi, aka fara bashi ɗan wata 3, aka fara bashi koko, sinadaran da yake da su na gudanar nike abinci ba su da kwarin da za su nike wannan kamu na gero ko na masara. To kaga tun anan an samu matsala. Baya ga kuma cewa kamu nan za a dama shi ne da ruwa wanda ta yi gurbatacce ba ne ba tsaftatacce ba ne ba. To kaga abubuwa biyu sun haɗu. Na ɗaya dai sinadaran da ke yake jikin shi ba su iya nike abincin yadda ya kamata ba. Na biyu kuma ruwan da aka haɗa shi ba ne tsafta ba ne ba. Na uku kuma kila yadda aka aje abincin bayan an haɗa kamun kuma an bar shi ya gurbata. To kaga abubuwa uku sun haɗu kenan yaro ke tashi da zawo.
To kenan likita yanda ma ake ba ma yara ruwa bai ma da kyau kenan ko kuwa ya?
Eh, in ba su kai wata shida ɗin nan ba ya fi kyau a bar su. Saboda nono ɗin shi kansa gaba ɗaya shi aikin gai duk yawancin abin ke cikin nonon ruwan ne. To banda ruwa ɗin nan sai kuma sinadarai waɗanda an deskare su ba ta yin that word a ciki waɗanda da sun shiga kawai ba wani maganar nikewa ba wani maganar kashi da yawa kawai za su bi jiki ne. To amma in ka kalli kamar koko yaro wanda ya sha koko da yaro wanda ya sha nono kafin a nike koko da yawa zai fita ta kashi ta bayan gida amma shi nono za ka ga gaba ɗayan shi an nike shi an tsotse shi a ciki. To kuma za ka ga yawanci kashi 70 cikin 100 ko ma fiye da haka ne nono za ka ga ruwa ne. To ruwan a kimin ya ce ruwan nan ya ishi yaro da yake cikin nono har ya kai zuwa wata 5 din nan wata 6 ya ishe shi.
Wato tafi da gidanka
ne? Baya ga nan tabbas ko zai buƙaci wani abinci banda wannan ruwan nono da aka ba shi.
To yanzu likita na san iyaye da yawa da zaki ji suna cewa irin ai wannan abin da ake yi kawai da turanci ne da abin ƴan asibiti ne ni sai na ba yaro na ruwa ba zan zauna yaro na
ne ke shuwa ba wannan dauka alhaki
ai abin turawa ne kawai ke yi shi saboda su can ba su da zafi amma mu ne ya za a yi da zafin nan ka ki ba yaro ruwa. To wani jan hankali zaki ma iyaye kan su kula da wannan rashin ba da wannan ruwan ga yara
to muka jan hankali iyaye cewa in suka kalli yadda Allah ma ya yi halitta ka gani kowanne za ka ga akwai lokacin da Allah ya tsara mashi akwai hikima a ciki. Wannan sinadarin da muke magana ba su yi kwari ba ga jariri ya kai wata 6 ɗin da za su iya wuce wani abu wanda ba abinci ba kuma in ba su ci wani abu wanda ba abinci ba a ta ba za su buƙaci wani ruwa a kai wanda zai miki markaɗa wannan abincin ba. Kuma da yawa mutane sun yi amfani da wannan hanyar shayar da jariri nono zalla har zuwa wata 6 da kuma sun ga fa'idar shi. Yaro za ka ga ya tashi da lafiya za ka ga ya tashi da kiba jiki yadda ya kamata sannan kuma kuzari mishi za ka ga duka ya yi daidai.
Mu lele yake zama.
Yadda ake ci to baya ga nan kuma da abin da za a bada sai a bada shi. To babban muhimmin abu shi ne ai ka ga mu yadda ruwan namu yake akwai wasu din waɗanda za su bada ruwan. To amma ai ka ga ruwan wani irin ruwa ne za a bada. Shi yawanci za ka ga ruwa ne wanda kawai za a ɗibo shi a cikin randa a miƙa ma yaro ko kuma a cikin rijiya wadda ba ta da murhi ma da sauransu an miƙa ma yaro. Ita ko zawo dama cuta ce wadda daga kashi zuwa baki ake ɗaukar ta. Yawwa ƙwayoyin cuta na cikin bayan gida zuwa ƙwayoyin cutar na sun samu hanya sun shiga cikin abinci ko cikin ruwa yawwa sannan kuma an maida an ba yaro. Mu a nan ruwan ma bai wadace mu ba saboda ka ga an samu wadatar ruwa tsaftataccen ruwa sannan za a samu cikakkiyar tsafta. To za ka ga yawancin mutanenmu ruwan ma bai wadata ba balantana a kula da tsaftar shi balantana kuma a kula da tsaftar kafin a ba yaro an tsaftace ruwan. To ka ga akwai matsala. To waɗanda za su ce sun ba da nonon ko kuma ba da ruwa amma kuma ruwan mai tsafta ne aka bada yawa wanda bai gurɓata ba.
Yawa dama abinda zan ce ne misali mutanen da suke karkara wanda ba su da kila ƙarfi ko kuma ganin ma ruwa irin na gora ɗin nan da za a ce ai tsaftatacce ne in suna son misali za ta ba shi mama na shi ta sha nonon kuma sannan ya sha ruwa ya za ya kamata cewa ruwan wadda ba za ta iya din ba ita ka kin sa akwai fam masu ra'ayi
likita ta ce ai a daina nonon ma akwai ruwa
ai misali akwai wanda zaki ji Maryam duk yanda ka ga mai zai ce shi fa sai ya ba da ruwan nan. To in za ta ba da ruwan me ya kamata ta yi?
To sai to kaga ruwa ko ba jariri ba ya kamata ruwan da ake amfani da shi da sha da ayyukan gida na abinci ya kamata a ce ko an tace su sai a hanyar da ake bi ana tace ruwa ko kyalle haka mai kyau mai tsafta wakake za a iya sa a tace shi yau kaga za a iya dafawa in aka dafa ya huce sannan ya amfani da shi sannan kaga kuma za a iya sa kamar alum amma mutanen mu da yawanci an san alum za a iya sa alum a cikin ruwa wasu ma
har
su shufa shi yawa wasu kuma za su sa chlorine kaga za a iya chlorine da yanzu ya wadata ko ina a kasuwa za a iya samun chlorine a saka a ciki to yanzu kuma kaga ma akwai cikin irin water guard din nan da ake yi na cikin kwalba ko na tablet da za a iya sakawa a ciki kaga a karkara mafi sauki shi ne a tace ruwan ko kuma a dafa shi yawa to kaga tace
amma likita
ne mafi saukin cikin shi
likita wannan
kaga sai an yi na'am
wannan chlorine din yana da wani suna da Hausa
ina ga kawai in suka je kawai ku ce kulorin za su gane
kuma kulorin ma ya za a sa shi yayi da yadda za a yi amfani da shi dan gaskiya ni yau
to in aka je za a yi amfani da shi din kamar yadda Safin ta fara faɗa in aka je aka sai irin wannan na tsaftace ruwa irin su kulorin din akwai su wanda suka siya wurin su za su gaya ma yadda za ka sa ne ko a jikin abin akwai yadda za ka yi amfani da shi kar ka je ka bulbula
akwai ka'ida
tabbata akwai ka'ida za a ce kamar kotin shi gwangwanin guda biyu a cikin ruwa bokiti kaza in suka je sai za a yi musu bayani a kuma jikin shi kanshi kwalbar akwai bayanin ka'idar yadda za a zuba shi to kaga tsaftar ruwa tabbas shi ne kan gaba wurin rigakafin waɗannan cututtuka na amai da zawo ko gudawa
to likita
tsaftar
batun tsaftar jiki fa
tsaftar jiki ita ma tabbas musamman wanke hannu wanke hannu abin nan an nuna cewa yakan rage kamuwa da ciwon gudawa zuwa kashi 40 cikin 100 wanke hannu kawai wanke hannu kafin a yi abinci kafin a taba abinci wanke hannu bayan taba abinci wanke hannu bayan an yi amfani da bayan gida wanke hannu bayan an wanke ma yaro kashi ko an cire mashi pampers ko wani abu an tsaftace shi to duka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke rage suke kashe kaifin zawo da amai a yara tabbas to na kuma tsaftace jiki gaba ɗaya ita ma da kuma tsaftace muhalli saboda kaga yaro yayi bayan gida an bar shi a cikin fo yana ta yawo a tsakanin sauran yara ba a ji aka zubda shi yadda ya kamata ba yaro yana kudana biyu kan tabbas yaro wanda yake da kwayoyin cuta sauran yara kuma kaga za su zo su kama wasu sauran yara ma za su zo su taɓa fuɗin ne ko ma su saka hannu a ciki to kaga ba a wanke hannu ba a zubda shi ba shi bayan gidan to kaga sauran yara za su kama tsaftar jiki kanta musamman wanke hannu sannan tsaftar muhalli inda ake tana da matuƙar muhimmanci wurin kashe kaifin shi wannan
to akwai wani sako a Facebook Live da suke bin mu yanzu haka kai tsaye wani injiniya Usman ba san shi ko me zamu ce wa injiniya ba dan shi nan cewa yi likita bokan turai hakika yawan mace-macen kananan yara ba karamar kalubale ba ne musamman a Afirka to shi kuma ba san bokan na'ura kenan shi so me zaki ce akan maganar da yayi
gaskiya babban kalubale ne to babban muhimmin abin da ya kamata mu shine wannan fadakarwa saboda zaka ga yawancin mutanen mu na karkara da ma waɗanda suke cikin birane din karancin fahimtar me yake kawo ciwo da kuma me yake kawo rigakafin shi ko kuma me maganin shi shine abin da yake damuwa saboda in an san me yake kawo cuta kaga kenan za a kiyaye in an san cewa ga maganin cutar kaji ke nan za a kiyaye to amma in bamu da wannan wayewar bamu da wannan fahimtar kaga akwai matsala idan da aka fahimci cewa ga yadda ciwo yake ga maganin shi idan ba a fadakar da mutane suka fahimci abin yadda yake ba kuma suka gamsu kuma suka yi biyayya da cewa ga yadda za a yi to kaga muna cikin matsala kenan bayan da za a kashe kaifin yadda yara suke mutuwa saboda sanadiyar waɗannan cututtuka kaga kuma nan dole a ƙara yin maganar rigakafi a lura rigakafi su kansu tare musamman kyanda, ciwon kyanda dai ruwan dare ne ko ina. To rashin rigakafin ta, saboda ita kyanda in ta zo za ta zo da zawo, za ta zo da wannan gudawa din. To kuma in ta zo da gudawa kaga to daga nan kuma sai a ci malnutrition ya shiga yaro, daga nan kuma sai wasu cututtukan da su shigo ciki. To kaga rigakafi kam yana da matukar muhimmanci, ko ita malaria din da za ka ga an ce zazzabin malaria, za ka ga wani sa'i takan zo da zawo ita ma. Typhoid za ka ga wani sa'i ita ma za ta zo da zawo. Polio din da ake magana, za ka ga akwai zawo a cikin abubuwan da yaro yake.
To yawancin cututtukan dai suna da nasaba da zawo.
Suna da nasaba. Duk yawancin cututtukan yara din nan masu kitsa, waɗanda ake magana da ƙwayar cuta ke kawo, za ka ga akwai zawo a ciki.
Kuma zawo na ƙara, mun san kuna cewa yana ƙara da ruwan jiki.
Tabbas, ruwan jiki zai ƙare, sannan kuma sinadaran jiki za su ƙare. Akwai da waɗannan alluran da suka suna da matuƙar muhimmanci.
To alluran mun rigakafi da yawa, ƙarasa.
Yaro yana kamuwa da cutar zawo. A fara ba shi ruwan gishiri tun daga gida kafin ma a je asibiti.
Ruwan gishiri dai gishirin kitchen ko kuwa? Gishirin kitchen ko kuwa? Oh to. Saboda karwatata an taya ma dan
gishiri. Ni wani
da suga yana da ka'idar shi.
To.
Yana kuma da muhimmanci kafin ruwan jikin ya kare. Idan ma ba ruwan gishiri da suga a tabbatar an ci gaba da yaro ba yaro ruwa akai akai. Ko irin ruwan shinkafa din da an taba ta shinkafa dan ruwan nan da ake tacewa a zubda za a iya ba yaro shi.
Aha, so yana da amfani kenan. Kana
za a iya ba yaro shi. Duka akwai ruwa waɗanda suke a tare da mu a gida waɗanda suka ga kamar za mu iya zubdawa. Amma suna da amfani. Ruwan kwakwa za a iya a ba yaro shi yana zawo. To kafin dai a je asibiti kenan.
To likita, kamata wani abu da na karanta yadda wai yara jikinsu aka haife su ba garkuwar jikinsu bai da ƙarfi, to su iyayen masu shayarwa me ya kamata su ma su yi ta fannin abinci, su ma abin da suka ci
yana shafa yaran?
Abin da suka ci yakan shafi yaro, kuma za ka ga wani sa'i abin da iyayen suka ci shi ma yaron yana cin shi a tare ko ba yawa za ka gani ya samu ya ci shi. To dai abin da za a ci dai a tabbatar an wanke. In na wankewa ne kawai, a tabbatar an dafa shi ya dafu, in na dafuwa ne, sannan kuma a tabbatar in an zo aje abincin an ajiye shi an adana shi yadda ya kamata. Akwai wasu waɗanda abincin aka ajiye su za ka ga in suka yi saboda tsananin rana ko wani abu awa 6-7 za ka ga sun fara yayi haka sun fara bashi. Duk abincin da aka ajiye fara bashi ai kaga in aka ba da shi tabbas za a samu da zawo. Yadda za a dafa abinci in na dahuwa ne a tabbatar an dafa shi ya dahu, in na wankewa ne a tabbatar an wanke shi yadda ya kamata. Yawa in kuma an zo adana shi a tabbatar an adana shi a yadda ya kamata, in kuma za a adana shi ba a dafa iyakai yadda za a cinye shi
kawai.
Shine.
Kamar kuma zaki ga akwai wasu yara likita da zaki ga sai an ba su abinci misali sai sun zubar da shi sannan su ci a ƙasa. Shi ma ina ga ya kamata iyaye su kula sosai. Saboda yaro ne shi bai san me yake ba sai ya zubar sannan zai ɗauka a ƙasa ya ci.
Tabbas. To kuma wannan kaga har da rashin kula. Saboda shi yaro ai yana buƙatar in zai ci abinci a cikin abinci a taya shi cin abincin. In ko ka bar yaro sai dai shi da kansa zai ci abinci, to shi yasa ba za ka ga ba zai ci abincin kirki ba. Inda za a ce akwai abincin, duka ga a cikin iyali akwai abincin, to amma kuma ka ga yaro ya zo da wannan ya kamu da yunwa ko zawo. Saboda an bar shi kadai ya je ci abinci ko shi da yara. To amma yaro da shekara 2 shekara 3 din ya kamata ya ci abinci ne a ce akwai mai lura wanda zai taya shi cin abinci ne tabbatar ya ba shi yadda ya kamata, tabbatar kuma zubar din nan ba, tabbatar kuma.
To mun gode sosai likita saboda lokacin da kuka dala nan ka gangaro bayani ba wannan ba na gama bane
gaskiya. Haka ne.
Kika ce
muje ka san da mutanen muke cewa small disease no they kill Africa.
Wai karamar zuwa ka
san da gaskiya iyaye su kula da zuwa asibiti yana da muhimmanci.
Da maganar rigakafi da maganar zubar da abinci na yara su ci
saboda za ka wani sai ciwon yayi karfi sannan.
To yanzu kan duka anan zamu dakata.
Masu sauraro ana iya lalubar mu ta shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. Ko a ci gaba da bibiyar shafukan mu kamar su Facebook da Twitter a kowane lokaci.
To duka kamar yadda na ce anan shirin ya kammala a madadin
Maryam Bashir Bagaji da Safinatu Sada Sodengi.
Sai Daniel Brown wanda shi ne ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Rob McLean, sai kuma Ibrahim Jirmai da ya haɗa mu da ku a shafin mu na Facebook Live. Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Yau da gobe, Maryam Amurka na kiran ku matasa. Yau da gobe, shirin su BOA ba sa daina ba.
samu makon ci gaba maza da mata yau sai ku yi duma Amerika na cikin ranku a yau ba ta daina ba
yau da gobe muni